Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakub makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata 25 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
To baba yau Talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira har-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. A yau Talata kuma wata kotu a Rasha ta fara sauraron daukaka ƙara da yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar akan hukuncin daurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Imo sun kafa wani kwamitin da zai duba batun ambaliya da kuma taimaka ma wanda ambaliyar ya shafa.
Gefen kasuwar Onitsha ta yamma karar ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa zuwa arian transmission na wutan mu yake na nefa wanda yake zai kai sati wajen uku kenan mu ne gefen Onitsha South ba mu da wuta na lantarki.
'Yan majalisar dokokin Ghana na bangaren gwamnati sun yi barazanar yanke hulɗa da gwamnatin idan shugaban ƙasa bai tsige ministan kuɗi ba.
Suna ganin kamar a yi hankuri ba ana ba shi shawara ana karakta shi sannu 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 har mugani za mu je mu hajiya ne. A ban haka su ko ka sauka wani abubuwan da ya kamata ya taimaka ma ƙasa wani information ko labarai ba zai taimaka ba.
Muna kuma dauke da tattaunawa da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar akan bukatun da 'yan arewacin Najeriya suka gabatarwa dan takarar jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Talata ne shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira har-haren da sojojin Rasha suke kaiwa akan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfado da Ukraine da sake gina kasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan har-haren na Rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. Von der Leyen ta bayyana girman barnar da aka yi a Ukraine a cikin wata 8 bayan da Rasha ta kaddamar da kai har-haren na ban mamaki. Taron da aka yi ya tattaro wakilai daga gwamnatocin kasashe, cibiyoyin ilimi da kungiyoyin kasa da kasa. Kungiyar ta EU ta ce tattaunawar za ta tabo yadda za a bada fifiko akan bukatun Ukraine da kuma hanyoyin da ake da su na samar da kudade. A yau Talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron daukaka karar da yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar akan hukuncin daurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama yar wasan da ta lashe lambar zinare har su biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a Rasha. A ranar 4 ga watan Agusta kuma aka yanke mata hukuncin zama gidan yari tsawon shekara 9 bisa zargin mallaka da safarar miyagun kwayoyi. Griner ta amsa laifinta a lokacin shari'arta amma ta ce kuskure ne ba ta yi ne da nufin karya doka ba. Amurka ta ce ana tsare da Griner ne ba yadda ya kamata ba kuma ta yi tayin musayarta da Victor Boot dan kasar Rasha mai harkar sayar da makamai da aka yanke masa hukuncin daurin shekara 25 a gidan yara a Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan a kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na magance yawan ambaliya a cikin kasar da kuma tallafawa waɗanda ambaliyar ta addabe su, ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Imo wurin kafa wani kwamiti don tallafawa mutanen da ambaliyar ta shafa a jihar Imo. Wakilinmu Alfonso Tsokore Ugwe na ɗauki da ƙarin bayani.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Imo sun kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar. Shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA Mr. Ifanin Najine ya bayyana hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Yace hukumar NEMA tana hada gwiwa ne da gwamnatin jihar Imo kuma mun kafa wani kwamitin da zai duba yanayin kamar hadarin da na iya tasowa sanadiyar ambaliyar ruwan. A halin yanzu dai tare da ma'aikatan muhalli, kiwon lafiya, ayyuka, ilimi da kuma albarkatun ruwa, zamu duba al'amarin mu ga yadda za a taimaka wa waɗanda lamarin ya shafa don inganta halin da suka tsinci kansu a ciki. Mr. Ifanin Naji ya kara da cewa hukumar NEMA za ta kimanta barna da asarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwan idan damina ta ragu don gano adadin gidaje da hekta na fili da kuma irin amfanin gonan da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma kara da cewa gwamnati ta sanya hannu kan samar da kayan tallafi don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Alhaji Yusuf Imam, wazirin Hausawan garin Anacha na jihar Anambra, ya yi bayani kan yadda ambaliyar ruwa ta bana ke shafar su mazauna kusa da gabar kogin Neja.
Dangane da maganan ambaliyar ruwa da ya auku wannan shekara, lallai an samu asarar dukiyoyi da gidaje a nan gefen Anambra da gefen Anambra East zuwa Obaru sosai kuwa. Don sakamakon haka mu kanmu da muke Onitsha bai dai taɓa gidaje ba, amma gefen kasuwan Onitsha ta yamma daren ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa da gefen Ifejika har izuwa Arian Transmission na wutan mu yake na NEPA wanda yake yanzu ya kai sati wajen uku kenan mu dai gefen Onitsha South ba mu da wuta na lantarki sakamakon wannan ruwan. Yana ɗan ja kaɗan-kaɗan sai dai waɗanda ruwan ya tattaɓa musu gidajensu da wuraren harkokinsu har yanzu ne suna a karantun da shauransu inda gwamnati ta ware musu don su zauna ba su koma gidajensu ba saboda ruwan bai gama komawa ba.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Barazanar da gwamnatoci masu mulkin kama karya ke yi a bantayar da masu mulkin demokuraɗiyya daga barci ne a duk faɗin duniya, a cewar shugabar Taiwan a yau Talata, a yayin da take buɗe taron 'yan gwagwarmaya na ƙasa da ƙasa. Ciki har da ɗan fafutukar Hong Kong Nathan Law da ke gudun hijira. Kimanin shugabannin siyasa da na al'umma 200 daga ƙasashe 70 da suka hada da Iran da Rasha da kuma Ukraine su ne suka halarci taron a birnin Taipei. An fara taron ne kwanaki biyu bayan da shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ƙara riƙe madafin ikon ƙasar bayan da ya ƙara samun wani wa'adin mulki karo na uku da kuma ɗaukaka masu goyon bayansa ta hanyar ba su manyan mukamai a wani taron jam'iyyar kwaminisanci da aka yi. Demokuraɗiyyar Taiwan na fuskantar barazanar mamaya daga ƙasar China mai mulkin kama karya wacce ke kallon tsibirin a matsayin wani yanki nata da za ta iya kwacewa wata rana. A yau Talata, hukumomin Philippines suka amince a sake buɗe wani bangare na wani babban filin jirgin sama don tashi da sauka jiragen saman ƙasa da ƙasa da na cikin gida, duk da cewa jirgin saman kamfanin Korean Air da ya lalace na can kafa a cikin ciyawa a kusa da titin jirgi bayan da wani mummunan hatsari ya kusan aukuwa a ƙarshen makon jiya. Filin jirgin saman da ke tsibirin Mactan a lardin Cebu, na biyu mafi yawan jama'a a ƙasar, an sake buɗe shi daga safe zuwa yamma don taimakawa wajen rage cunkoson fasinjoji da suka makale sakamakon jiragen da aka soke zirga-zirgar su saboda aukuwar hatsarin jirgin saman na Koriya ta Kudu a daren ranar Lahadi. Jirgin mai lamba A330 da ya taso daga birnin Incheon na ƙasar Koriya ta Kudu dauke da mutane 173 ya yi yunkurin sauka har sau biyu kafin ya gocewa titin jirgin a karo na uku a cikin ruwan sama, a cewar kamfanin jiragen Korean Airlines a wata sanarwa. Dukan fasinjoji 162 da ma'aikatan jirgin 11 sun tsira ta kofar jirgin da aka yi don fitar gaggawa. Babu wani daga cikinsu da ya samu mummunan rauni, a cewar kamfanin Korean Air da hukumomin kasar Philippines.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kimanin 'yan majalisar dokokin Ghana 80 na bangaren masu rinjayi suka yi barazanar yanke hulɗa da gwamnati idan shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo bai kori ministan kuɗi Ken Ofori-Atta wanda ke zama ɗan uwansa ba. Wannan sanarwar ta biyo bayan taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita da kuma faɗuwar darajar kuɗin ƙasar warwas, lamarin da ake dangantawa da gazawar ministan. Ridwan Mukhtar Abbas daga birnin Accra ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mambobin majalisar kimanin su 80 sun yi taro manema labarai yau Talata don shawo hankalin shugaban ƙasa ya sauwaka wa ɗan uwan nasa nauyin manejin sha'anin kuɗin ƙasar ko ya shiga hadarin rasa goyin bayansu a harkokin gwamnati. Haka sun bukaci shi ma ministan ƙasa akan harkokin kuɗin a ofishin shugaban ƙasa a yi wannan hanyar da shi. Mamban majalisar dokoki wa mazaɓar Asante Akinmanov and Apia Kubini ya gabatar da wannan jawabin.
We are members of the majority caucus of the Parliament of Ghana, and we here so present a greater number of the said caucus. My name is Andy Apia Kubi.
Mu mambobi ne na bangaren masu rinjaye a majalisar dokokin Ghana. Dukkanmu a nan mu ne mambobi mafi yawa a wannan bangare. Ni ne Andy Apia Kubi, kakakin wannan rukuni. Sautari mun sha a bisa zaɓin ranmu mu kare wasu zargi da suka dakata su da rashin imani da yadda akan aikin ma'aikatar ministan kuɗinmu. Irin abin da ke faruwa baya-bayan nan game da tattalin arzikinmu yanzu ya zama abin damuwa ainihin ga tarin mambobinmu da kuma mazaɓinmu. Mun gabatar da kokinmu ta shugabancin majalisa da jam'iyyarmu zuwa ga shugaban ƙasa, amma babu amsa. Ta wannan taro muna kira ga shugaban ƙasa cikin gaugawa ya canja ministan kuɗi da ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi ba da jimawa ba, yadda za a farfaɗo wa al'umma kyawawan bure su ga fagen sha'anin kuɗin tare da ƙase ko ma bayar da ake samu a tattalin arzikin Ghana. Kukanmu dai kurum shine a sauke ministan kuɗi Mr. Ken Ofori-Atta da ministan ƙasa a ofishin sha'anin kuɗi na ƙasar nan. Muna fata za a amsa kiran nan namu. Mataimakin maga kujeran kwamitin da ke kula da sha'anin kuɗi na majalisar dokoki Honorable Patrick Buama shi ma ya bayyana da goyin bayansa. Ya ce babban bankin tsakiya ta tashi ta yi sannayi. Ya ce mambobin NPP ba za su munafunci kansu ba, kuma saukar da shugabancin nan da wuri shine alhairi gare su. Ya bayyana cewar akwai buƙatar a binciki bankin kasuwanci akan yadda suke amfani da ɓangaren Forest Bureau ɗin nasu. Ga dai abinda Dr. Najib Ibn Hassan, wanda masani ne na tattalin arziki, ke cewa game da kiran tuɓin ministan na kuɗi.
Abinda zai zo batun a fidda mutum da kalkan zagin na akwai damuwa. Barna ya turga ya faru, kaya ne. Yanzu wasu asiri da ke cikin aikin shi sani. Yanzu in aka tuge shi, wanda zai zo ba zai san kan abin ba kafin ba lokaci ya gane kan abin, kuma an dauki tsawon lokaci. A yi hankuri a bar shi ba a yi tafiya a kai intaha. In aka kai inda ya kamata a kai, ana ga yanzu an yafe shi. Amma yanzu gun pressure da panic ya kama mutane gidi-gidi-gidi. I'm mistake. Abin ga hamu na tunko, an tunko samu. Yanzu ba wani zai zo yanzu haka. Ko wani ne wani bune professor zai zo shemun bi cikin wanga wahala kadan, ba zai yi ten is around immediately.
Masanin tattalin arziki na jibi kenan, dama ai an ce ra'ayi hanci ne kowa da irin nasa. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas da wannan rahoton. Yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a biranen Kano da Kaduna, shugaban kwamitin tallata manufofi da dangantaka mai kula da yankin arewacin Najeriya, wato gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya yi ƙarin bayani akan wasu daga cikin buƙatu da mutanen arewa suka mika wa ɗan takarar tasu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hira da wakilinmu na wato Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da shi.
ba abin da ya fi kidaman su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa wanda ya hada da inganta wutar lantarki da kuma karasa wannan pipe da aka dauko wanda zai kawo gas arewa da kuma neman petrol da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara shikin nasara so ana so a haba kashi kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan daga neman wuta ta hanyar ruwa kamar na mombila da sauransu wanda Allah ya hore mana a arewa so gagariman ayyukan da za su kawo mana aikin yi a arewa shine yawancin bukatun mutanen arewa kuma dama shi din takararmu alhamdulillah ya shahara a wannan layin
a kalamar shi Alhaji Bola Tinubu yana cewa zai ci gaba da abubuwan da General Buhari ya fara a daidai lokacin da kuma wasu 'yan Najeriya musamman 'yan arewa ke cewa Buhari ya gaza
na daidai Buhari bai gaza ba in ka dauki tsaro kafin ka hada duka waɗanda suka shugabanci Najeriya ba wanda ya sa kuɗi a harkar tsaro kamar yadda Muhammad Buhari ya sa kuma tsaron matsalar tsaron da ya gada ita ta yi sauki tunda da duka jihohi North East amma me ya suke da 'yan Boko Haram wannan takau sai kuma Allah cikin ikonsa da kuma ƙudurarsa da alkawari da ya yi na jarraba ɗan adam ya kawo wannan iftila'i na bandits wanda kuma wannan barbashi ya fara tun wancan lokacin ba su yi maganinsa ba akan matsaloli da aka yi ta samu na rigingimu wannan shi ya ja wannan matsalar a lokacin President Muhammad Buhari ta balaga saboda haka duk abin da zai yi masa mai tsaro yayi so dora a kashi ne a dada kawo kayan aiki a ci gaba da wannan
ɗan Najeriya suna ta cewa tsadar rayuwa kayayyakin masarufi sun tashi ga dala ta haura naira 700 wannan dabaru dan takara ku zai yanzu da kuke jagorantar challan manufofinsa wajen sako da wadannan al'amura su yi kasa
to bari mu fara mashin fuda tukun ka sani lokacin arzikin mu da mai yake sharafin sa ba a tattali an aje ba ba a bunƙasa na masana'antu ba ba a bunƙasa noma ba aka sa kudin nan gaba dai aka yi ta cinyewa kuma dalan nan baka sai da mai ka same ta ba kai baka yi noman da zaka ci da kanka ba kai baka yi masana'antun da zaka saya kayanka ba duk ka dogara akan a siyo haka suka shekara 16 nan Buhari ya zo ya canje wannan dala dole ta tashi saboda abinda ake sarrafa a samu dala mai da sauran kayan da za a export a samu dala an bige pipe din farashin man ya sauka
yanzu shekara 8 har yanzu farfado wannan da wancan ta'adi da kuke magana an yi har yanzu ba ku kai ga lalubu bakin zaran ba gashi kuma kuna tallan wani dan takara din me za ku ga 'yan Najeriya su yarda da ku cewa lalle gyaran nan kun zo yi tunda dama akan gyaran nan aka zabi jam'iyyar APC
in ka dauko zancen wato tsaro Bola Ahmed Tinubu ya rawar gani sanda yake na Lagos yanda ake banditry haka ake banditry a Lagos wancan lokaci amma yazo ya gyara shi haka tattalin arzikin Lagos masana'antun da ya inganta da yanda ya kawo independent power wuta ta samu duk abin da ake nema a Najeriya yau a suwaji yayi shi a Lagos kuma yana da misali kuma zai yi amfani da wannan hikimomi da ya a Lagos yayi a yanzu
to Mahmud Ibrahim Kwali kenan a tattaunawa da suka yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya ake fuskanta a wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon ya duba yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi sanadiyar lalacewar gonaki kashi 80 cikin 100 a sassan jihar wakilin Malado Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da wani babban jami'in gwamnati a jihar Adamawa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Amin Suleiman, ni ne babban sakatarin bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa a Najeriya.
To a ranka dai sakatare, duba da cewa jihar Adamawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsalolin ambaliya a Najeriya, kuma wannan ambaliya din ya kawo abubuwa da dama musamman ta gurin taɓarɓar cewan yanayin gona da kuma rashe-rashe rayuka da kuma wasu dukiyoyi haka da suka salwanta. Kawo yanzu daga lokacin akon wannan abu zuwa yanzu, mu ɗauka mu fara daga kan rayuka, kamar rayuka nawa ne aka rasa sakamakon wannan ambaliya da aka samu a Adamawa gaba ɗaya?
To yanzu kawo yanzu diddiga da yake gabanmu abin da ya nuna mun rasa mutum 51 kawo yanzu tun somawa wannan abin nan bala'in, mutum 51.
To duba da cewa mutane 50 da aka rasa a wannan turmutsitsi na wannan ambaliya, na san ba za a rasa mu dauka cewa kamar gidaje da kuma waɗanda suka jikkata. Misali akwai kididdigan gidaje da aka rasa da kuma waɗanda suka jikkata?
To kan gidaje da yake har yanzu wasu ƙauyukan suna kan ruwa, ba a gama samu ba, amma dai akalla a lissafin mu abinda ya nuna dai ba a rasa gida 12,000 zuwa sama ba, waɗanda wasu din faduwa suka yi rushewa gaba daya, wasu din bangaren ne ya rushe, wasu din kuma shigan ruwa ne ya lalata musu kayayyaki da suke ciki da bangaren gidajen.
To a su kuma na san tayu watakila akwai waɗanda jikkata suka yi ba rasa rai ba, su ma akwai dukansu?
Su ma dai a yanzu kawo yanzu muna da mutum ya kai 79 a lissafin mu, amma zai iya yiwuwa ya fi haka din, ko da mutuwan ma zai iya yiwuwa, don ruwa na janyewa a wasu wuraren ana tsintan gawaki 1-2 da kamun ruwan ya soma janyewa, muna da su ba su ci 35 ne, amma da ruwan yana janyewa sai ana tsintan wasu gawakin, wasu din ma ya kusan rubewa, sai a wajen a kira hukumomi da suka kamata kamar 'yan sanda, kamar mutanen gargajiya, kamar 'yan jarida, hada da mutanenmu sai a yi kokari yadda za a yi a bizne wannan gawakin a wannan wuraren. Shi ya kawo lissafin har muka samu 51 din nan, wanda suka jikkata kuma muna da 79 a kididdiganmu a iya abun da muka samu a wajenmu.
So ranka da duba da cewa jihar Adamawa jiha ce wadda take da kananan hukumomi 21, na san tayu akwai kididdigan inda lamarin ya fi shafa, kamar kananan hukumomi nawa ne lamarin ya fi shafa?
A yanzu haka dai zan ce ma misalin kananan hukumomi kamar 10, za mu soma kamar madagari ya shafe su matuka, nasu din tsabagen yawan ruwan sama ne, don a yanda muka samu labari wayanda suke da shekaru 80 zuwa ƙasa kan ba su taba ganin ruwan sama mai yawa irin wannan a wannan bangaren ba. Sanadiyar wannan din na madagali kadai mun rasa rayuka ya kai 12, gidaje da yawa kawai suka salwanta, da gonaki da sana'o'in mutane. Sa'annan kuma a madagali sun da muka bude sansanonin gudun hijira ɗaya-ɗaya har guda 6, amma yanzu an rufe su sauran naji ba su ci guda 2 ba. Sa'annan akwai kananan hukumomi da suke gabar kogin Benue din nan, kama daga Fufore, Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Gire, Demsa, Numan, Lamorde. Sa'annan kuma bangaren gefen da wannan Kiri Dam yake, don an sake ruwa na dadin kowa,
dadin Gombe kenan
da yake Gombe. Sanadiyar yawan ruwan har ya fasa wannan embankment din nan da aka yi na garin Shalan, ya shiga cikin garin Shalan, ya bata bangaren Guyuk, ya zo ya haɗu da na Kiri, suka zo ta gefen Numan din nan, sun yi ta'adi ba iyaka. So waɗannan kananan hukumomin su suka fi abin nan shan wahala a nan.
A duba da cewa waɗannan kananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce kananan hukumomi ne wanda suke fidda albarkatun gona, kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama, ban sani ba ko kuna da yawan kididdigan gonaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar Adamawa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
to a gaishe ka. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayin ka ne baban dimamman bande. Kace dan Allah ku mika mana kokenmu zuwa ga gwamnatinmu ta jihar Damagaram. Don Allah su tausaya wa matasa masu sana'ar kabu-kabu da kamin da ake yi musu na injinan su. Wannan shine yake rage zaman banza na matasa. Barazana hakan kuwa zai kawo matsalar tsaro. Allah ya kyauta. Sai ra'ayin Yakubu mai aski Badaraka da Magaram mai cewa kaddama da wani sabon tsari da zai taimaka wa manoma da makiyaya wajen rage radadin sauyin yanayi akan sana'ar su. Mu dai fatan mu anan shine Allah ya sa ya tabbata a zahiri domin kuwa a gaskiya an dade ana ruwa kasa tana shanyewa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki. Kace tabbas yada sahihan labarai yana da muhimmanci sosai a cikin al'umma. Ta ɗaya bangaren kuma muna kira ga masu irin wannan ɗabi'ar na yada labaran kanzon kurege da su ji tsoron Allah wajen yada irin waɗannan labaran domin ba zai haifar musu ɗa mai ido ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace kamar jiya shugaba Buhari ya haukara ga mulki gashi yau muna masa ban kwana. Saboda haka masu nema mu zaɓe sa shekara ta 2023. Hakan babban darasi ne a gare ku. Ku shuka abin da idan kun wuce za mu tuna mu ji daɗi ba wanda idan kun tafi za mu ji haushi ba. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa.
Kuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A yau talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa. Yayin da ƙasa ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taron tattaunawa akan farfado da Ukraine da ke gina ƙasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan hare-haren na Rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar a kan hukuncin ɗaurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama 'yar wasan da ta lashe lambar zinari har su biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a Rasha. Gwamnatin sojan da ke mulki a Myanmar ta musanta cewa an kashe farar hula a hare-haren da aka kai ta sama a ranar Lahadin da ta gabata akan wasu dakarun 'yan tawaye na kabilar Kachin. Shugabannin kungiyar da ake kira Kachin Independence Organization ko KIO a takaice sun ce an kai harin ne a wani bangare na garin Pakant a yayin bikin cika shekara 62 da kafa kungiyar. Kamfanin dillancin labaran Kachin ya ce kimanin mutane 80 aka kashe a harin, ciki har da sojojin rundunar Kachin da kuma farar hula da dama. Mawaka da masu kaɗe-kaɗe da suka halarci taron bikin na daga cikin waɗanda suka mutu. Ba a dai iya tantance ainihin adadin waɗanda harin ya shafa ba.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan asiriya. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe 9 da rabi kenan agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, da ma injiniyanmu ta wannan la'asariya wato Malama Nashwan. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. Mu huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.